فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله في خطبتنا الماضية قد ذكرنا بأن الذنوب والمعاصي هي السبب في دخولنا في البلايا والمصائب وهي الذي تسبب خروجنا من الحلو والنعمة الإلهية الربانية السماوية وقد ذكرنا بأن المعاصي إذا فعلها الفاعل تسبب له الخروج من النعمة الإلهية يخرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهي أكثر من 100 خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها فمنها أي هذه النعم الأجر العظيم يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومن هذه الثمرات وهذه المنفعات الإيمانية الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم يقول الله تبارك وتعالى في سورة الغافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ومن هذه النعم وهذه المنافع الإيمانية موالاة الله لهم ولا يذل من والى الله تبارك وتعالى كما عرفنا يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن هذه الفوائد والثمرات الإيمانية أمره ملائكته بتثبيت المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا وهذا جاء في سورة الأنفال ومنها أيضا علنهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العز يقول الله تبارك وتعالى في سورة المنافقين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومنها أيضا عباد الله معية الله لأهل الإيمان والخير يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأن الله مع المؤمنين ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في سورة المجادلة ومنها إيطاؤهم كفلين من رحمته وإيطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحبهم ويحبهم إلى الملائكة ويحببهم إلى الملائكة وأنبيائه وإباده الصالحين ومنها عباد الله أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya kata ba min shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma bayan haka ya ku yan uwa masu albarka ya ku yan uwa masu daraja ya ku waɗannan zukata da waɗannan fusaku da muke kyautatawa zaton imani da Allah da kuma miƙa wuya zuwa ga da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu har izuwa ranar tashin alkiyama da kyautatawa kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata ko sati biyu da ya gabata mun fara wata khutba wanda muka yi mata take da illolin da zunubai suke haifarwa a cikin al'umma bala'o'i da masifu da suke faruwa dangane da ayyukan sabo da ayyukan asha da suke faruwa waɗanda ba su da daɗi ba su da kyan gani mun kawo ayoyi da hadisai da suka yi magana dangane da illar sabo da kuma bala'in da ke haifar da shi a inda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana cewa dukkanin abin da muke aikatawa sakamakon wani miyagun ayyuka ne da muke aikatawa da hannuwanmu duk abin da ke samu mu sakamakon irin waɗannan ne irin su ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sannan muka kawo wani hadisi mai ban sha'awa kuma mai ban tsoro da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa Allah ya faɗa masa ya ce wa izzati wa jalali na rantsi da izzata da buwayata ma yakunu abdun min abidi wani bawa na ba zai kasance ba daga cikin bayina alama uhibbu akan abin da ni Allah nake so thumma taqala anhu ila ma akrahu sannan daga baya ya ciru daga kan wannan abin da nake so ya koma akan abin da bana so hattan taqaltuhu mimma yuhibbu ila ma yakrahu annabi Muhammad yace Allah ya ce sai ya cire shi shima daga kan abin da yake so ya jefa shi cikin abin da baya so haka kuma bayis ba sa na hadisin manzo Allah ya sake cewa Allah ya ce la yakunu abdun min abidi ba wani bawa daga cikin bayina da zai kasance alama akrahu akan abin da bana so thumma taqala minhu ila ma uhibbu sannan sai tahi daga wannan abin da bana so ya koma kan abin da nake so hattan taqaltuhu mimma yakrahu ila ma yuhibbu Allah ya ce wallahi ni ma sai na cire shi daga abin da baya so a rayuwarsa ta duniya da lahira na dora shi akan abin da yake so Allah ka sa mu cikin irin waɗannan mutane a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana matukar rayuwarka ta banza ce to ba za ka sha ni'imar Allah ba duniya da lahira matukar rayuwarka ta alheri ce da ni'ima da biyayya to za ka more ni'imar Allah duniya da lahira to wani zai ce ai ga wasu mutanen banza malam suna aikin banza amma suna shan roman ni'imar Allah sai mu ce maka Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matinun ina musu shifta ne ina musu talala mai kamar sake ne kaidin da na tattala musu alahira billahi allazi la ilaha illa huwa in sun fada ba wanda zai iya kubuta Allah ya tsare mu
saboda ka karka rudu da wanda kaga suna kan aikin banza suna more ni'imar Allah la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil Allah ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da mu kanmu cewa kada ya rude mu kaiwa da komowar munafikai da mutanen banza a cikin abin da suke cikin ni'imar duniya Allah ya ce wannan wani dan tamani ne kadan amma abin da ya tattala musu na bala'i ya wuce tunani na da naka Allah ya tsare mu baki daya saboda ka a ka'idar Allah Allah na iya dan sake ma dan ya ji dadin kama ka a lahira amma a ka'ida a doka a tsari na Allah matukar mutun ya bi shi ne zai more shi kuma zai sha ni'imar sa haka kuma idan ya kangare masa to zai gamu da azabar shi mun yi bayani dangane da wannan har muka gangaro kan maganar al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa mai suna Ad-Da'u wad-Dawa'u tuta da magani a wannan littafi al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo cewa daga cikin ayyukan da zunubai suke yi wa mutane na bala'i da tashin hankali suke jefa su shine raunana musu imani har ta kai matakin da in suka yi sake ma suna rasa iya rasa imanin gaba daya idan mutum ayyukan sabo suka yi mar yawa ayyukan asha aqidun banza bid'o'i dukkanin nau'ukan asha suka dabaibaye shi to imanin sa na raguwa idan ya ci gaba bai daina ba akwai yuwar ya rasa imanin gaba daya yace to daga cikin illar da mutum zai rasa ko zai fada cikin ta idan ya rasa karfin imani ko imani to akwai wasu abubuwa sun fi guda 100 da Allah ya ambata a cikin alqur'ani da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ba wanda yake yi wa waɗannan abubuwan sai masu imani yace to daga cikin bala'in da musulmi zai fada in ya samu raunin imani ko rahin imani to waɗannan abubuwan guda 100 daga cikin su ba zai iya samu ba to shine muka fara jin waɗannan ni'imomi da Allah ya tattala wa waɗannan masu imanin wanda rahin aikin saban su ke tabbatar musu da imanin su lokaci ya kure dan haka yanzu khutubar za ta dora a gaba muna masu neman taimakon Allah sai mu ce daga cikin abin da dan adam zai rasa idan ayyukan saban sa suka yi mar yawa to akwai ni'ima ta lada mai girma da Allah yake bawa masu imani da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul nisa yace wa sawfa yu'tillahu almu'minina ajran azima Allah yace da sannu Allah zai bawa mu'minai lada wanda yake mai girman gaske Allah ka hada mu da mu a cikin wannan lada daga ciki har ilau addabu anhum shururad dunya wal akhirah Allah na iya tunkuɗe wa bawa sharrin duniya da lahira shi yasa cikin khutbatul haja na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ma sharrin wani ba kai kanka kana iya jangalo wa kanka wani sharri shi yasa manzo Allah yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu dan haka dan adam saboda tsabar sharrin shi ya kai matakin ba ma ya jangalo wa wani sharri ba kansa da kansa ma na iya jangalo wa kansa sharri gaba daya to daga cikin fa'idar da mutum wanda ya tsare imanin sa ya tsare takawarsa ya tsare dokokin Allah ke samu shine Allah na iya tsare shi daga sharrorin duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul hajji aya ta 38 subhanahu wa ta'ala yake cewa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shine mai tarewa ma mu'minai sharrin duniya da lahira inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shine mai tarewa mu'minai sharrori da wanda suka sani da wanda basu sani ba da wanda su suka jawo wa kansu da wanda wasu suka jawo musu Allah ne ke tare musu a wannan gabar ne muka ce wallahi tallahi ba dan tare mana fada da Allah ke yi ba a wasu munasabobi na rantsi da Allah da ni da ku dubba mu isa da masharrantar duniyar nan ba ba wanda ya isa wallahi amma da ke Allah ya dau alƙawarin cewa matukar kana da bin dokokin sa matukar kana tsare abinda Allah ya dora ma to ya dauki alƙawarin zai tsare ka daga duk wani sharri wannan ta sa kake zaune lafiya wannan ta sa ake ma take ana cewa an buga da kai an barka wannan ta sa kake ce maka goga na inna ba fada da kai ba kwana mita duka ma'ana kana nan daren babu abin da ya same ka shekara da shekaru akwai wanda magana kawai idan kai nema yake ina zai samu wani sharri da zai kullama akan wannan magana akwai wanda wani motsi kawai kai motsin ya bashi haushi ga zaidda za a yi ya samu ya kassara ka akan wannan motsin sai ya kassara ka akwai wanda kawai budin kasuwa kake samu ba fa shi ya baka jari ba ba kuma wani nauyin sa ne a wuyanka ba kawai ka je ka kasa Allah ya kawo kasuwa ka sayar ka samu riba yaga kana canja gida kana canja mota kana canja tufafi fuskar ka na sheki kamar ana watsa mata man gyada nima yake ya za a yi kassara ka wallahi ya hana ka wannan jin dadi da walwalar kai jama'a ya kai matakin da wallahi ba wai yan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati ba ba wai waɗanda suke harkokin kwangila ko yan siyasa a tsakanin su ba wallahi tallashi hatta masu da'awa suna kokarin yarfa wa junan su sharri saboda daukaka da daraja da Allah ya ba wanda ga cikin su to maganin wannan kadai shine ka tsaya wa dokokin Allah inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shike tare wa mu'minai fada shike kare su daga duk wani sharri sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya san dukkanin al-khawan malamai suka ce al-khawan shine al-kha'inu bin ni'ami wal amanati wathiqati al-kha'inu lil amanati wathiqa mutumin da yake cin amana da mutumin da yake cin amanar yarda da aka yi da shi Allah ya ce baya san wannan mutumin al-kafur ay al-jahidu bi ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala alayhi aw ala ghayrihi mutumin da yake jayayya da ni'imar da Allah ya yi masa ko yake jayayya da ni'imar da Allah ya yi wa wani sai Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan kalan mutane guda biyu baya bukatar su inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah ka tsare mu daga kha'inci da kuma kafirci dan haka Allah yake tare wa mutane fada wanda suka yi imani wannan daga cikin ni'imar da idan mutum ya kuskura ya daina bin dokokin Allah zai iya rasawa Allah ka tsare mu da ni da ku gabaki daya daga cikin ta abinda mutum zai rasa idan ya kuskura saban Allah ya raurana masa imani shine al-istighfarul malaikati hamalatul arshi lahum wato Allah ya sa mala'iku masu gadin al-arshi na ubangiji suna yi wa masu imani addu'a da neman gafara Allah Allah ya faɗa mana a cikin suratul ghafir yace alladhina yahmiluna al-arsha wanda suke dauke da al-arshin ubangijinka wa man hawlahu da wanda suke gefan gadon ko suke gefan ubangiji subhanahu wa ta'ala yusabbihuna bihamdi rabbihim ba su da aiki illa tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah sai yace wa yastaghfiruna lil ladina amanu daga cikin ayyukan da waɗannan mala'iku suke yi kullun suna cewa Allah ka gafarta wa mu'minai Allah ka gafarta wa mu'minai wanda daga cikin malamai yace da a ce mu'mini in dai mu'minin ne da gaske ya samu matsala baya yawan istighfari ga Allah to Allah ya wakilta masa masu nema masa gafara masu yimar istighfari a gaban al'arshin Allah a gurin Allah dan haka daga cikin fa'idar tsare dokokin Allah da tsare imani da tsare abinda Allah ya ce kar a yi kar ka yi abinda Allah ya ce a yi daga cikin fa'idar shine akwai wasu mala'iku suna can a jikin al'arshin Ubangiji ba abinda suke sai nema ma gafara la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah wannan magana tsadarta ta kai tsada girman ta ya kai girma yambagi an tuktaba bima al-dhahab wal fidda wallahi ta kai a rubuta ta da tawadar azurfa da zinari a ce kana zaune ko kana bacci ko kana kwance matukar ka cika ka'ida ta mai sallama wa Allah mai bin dokokin Allah Allah ya wakilta mala'ikun da suke nema ma gafara da za a samu wata matsala ka kwana ko ka wuni baka yi istighfari ba so sun maka wannan magana ta kai inda ta kai domin kai neman gafarar ka baka da garantin karba baka da tabbacin cewa an karba idan kai sai dai idan kai kuma ka bi istighfarin da addu'a Allah yadda muka istighfarin nan Allah ka karba mana ita kanta istighfarin he ka mata istighfari ma'ana kai istighfarin an karba ko ba karba baka sani ba sai kai addu'a ka ce ya Allah mun dai amma ba mu sani ba ka karba ko ka karba Allah ka karba mana su ko mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kai tsaye daga sun nema ma gafara Allah zai ce na karba ashe ba karamar asara bace mutun ya fita daga wannan da'ira ya zamto baya cikin jerin gir waɗannan mala'iku suke nima masa gafara a gurin Allah. Allah ya tsare ni da ku gabaki daya. Wa minha, daga cikin fa'idar da waɗanda suka tsare dokokin Allah suka yarda da Allah, imanin su yana nan daram, suke samu muwalatullahi lahum, shine jibintan lamarin su da Allah ke yi. Wala yadhillu man wala Allah man walahu Allah, haka kuma duk mutumin da ku Allah ya jibinta lamarin sa baya kaskanta. Yasa cikin hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa innahu la yadhillu man adaita, innahu la yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita. Innahu yadda al'amarin yake, la yadhillu man walaita, duk wanda ka jibinta lamarin sa ko an tari duniya sai an tabar da shi, wallahi ba zai tabe ba, inji Annabi Muhammadu. Wala ya'izzu man adaita, wanda kuma dukka kullu gaba da shi ya Allah, in duk duniyar nan gatansa ne, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba zai tsira ba. Wala ya'izzu man adaita, dan haka sai manzo Allah ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita, albarka ta tabbata gare ka ya Allah, girma da buwaya da izza sun tabbata a hannunka ya Allah. Saboda haka daga cikin fa'idar wannan zaka samu muwalati na Ubangiji, Allah zai zabunci lamarinka a cikin lamarin rayuwarka. Me ya hujjar mu akan haka? Aya ce a cikin suratul Baqara, Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat. Allah yace ulaiika ashabun nari hum fiha khaliduna. Banda wannan akwai ayoyi da yawa da suke nuna inna Allah maula alladhina amanu, Allah shine majibincin masu imani da sauransu. Saboda haka wannan yana nuna mana duk mutumin da Allah ya jibinci lamarin sa, Allah ya taimake shi. Allah yace Allahu waliyul ladina amanu, Allah shine majibincin lamarin masu imani. Yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur, Allah yana fitar da su daga cikin duhai zuwa ga haske. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, su fa kafirai majibinta lamarin su sune dagutu. Allah yace yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat, su kuma suna fitar da su daga haske ne zuwa duhun kafirci. Allah ka tsare mu. Ya Allah yace ulaiika ashabun nari hum fiha khaliduna. Daga ciki har ilau Ubangiji madaukakin sarki yayi wa mala'iku wahayi cewa duk mai imani su tabbatar da shi akan imanin shi, kar su bari abin nan yayi rawa, ya tabbata akan imanin shi. Allah yace idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati, lokacin da Ubangijin ka ya wahayi zuwa ga mala'iku, anni ma'akum, Allah yace ni Allah ina tare da ku ku mala'ikuna, ga umarni zan baku, fasabbitul ladina amanu, masu imani ku tabbatar da su akan digadigansu, kar ku bari su rawa. Dan haka mutum mai imani, mutum mai tsare dokokin Allah, yana samun karfin gwiwa da karfafa daga Allah, daga mala'ikun Allah. Allah ka tabbatar da mu akan imanin mu, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Za mu rufe wannan khutuba da wani tsokaci dangane da wata mas'ala da ta taso, wanda wannan mas'ala ce wanda masana dama sun yi ta hasashe da tunanin cewa akwai yiwuwar irin wannan abin ya faru. Rahoto ne BBC ta fitar dangane da wato wani banki da ake kiransa Development Bank of Nigeria, wato bankin da ke haɓaka da kuma tallafawa ƙanana da matsakaita da manya-manyan masana'antu a Nigeria, wanda wannan bankin ba na kowa ba ne, na gwamnatin tarayya ne, kuma aikinsa shi ne ba da kuɗaɗe aro ko bashi ko rance dan mutum ya haɓaka harkarsa ko ya haɓaka kamfaninsa ko masana'antarsa ko mai gangantar masana'antar, ko da wulbaro ne, kana da haƙƙi a baka wannan tallafi domin ka haɓaka wannan harka ta kasuwancinka idan ka saka ƙa'idoji da abin da ainihin wato ake buƙata. To a cikin satin nan sai BBC ta kare wani rahoto cewa Sanata Ali Indimi, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani, ya miƙe a majalisar tarayya ya kawo motion akan cewa wannan bankin gwamnati ta ɗauki kuɗi naira biliyan 500 ko 470 da wani abu, akan cewa a tallafa wa ƴan ƙasa masana'antu waɗanda za su ci gaba da harkokin su. To amma zuwa yanzu wannan kuɗi an rabar da su, amma abin takeici da ban mamaki jama'a, kaso 47 na wannan kuɗin gaba ɗayan su a jihar Lagos aka ba da su. Kaso 40, ma'ana kusan miliyan biliyan 200 da 30 da wani abu ko da 40 da wani abu, wannan kuɗin a can aka rabar da su. North East nan da muke nan, North East, wanda wannan jihar tamu ta Gombe tana cikin jihohin North East, kwata-kwata abin da aka bamu a wannan kuɗin ɗigo ɗaya ne a cikin ɗari, ma'ana kaso ɗaya a cikin ɗari na wannan kuɗin abin da aka kawo nan kenan. Gaba ɗaya kuma jihohin arewa guda 19 gaba ɗayansu abin da aka ba su na wannan kuɗin bai kai ɗaya bisa huɗu na abin da aka ba wa iya jihar Lagos ba. Idan mun zo kullum muna magana irin wannan, wasu sai su dinga ganin mun matsa wasu mutane, ba abu matsawa a ciki, haƙƙinmu muke nema, kuma mu 'yan Najeriya ne. Ba daidai bane mu dinga jan baki muna shiru akan ire-iren waɗannan matsalolin da ake dimike mutanenmu. To akwai wani rubutu da wani masanin tattalin arziki ya yi, wanda wannan rubutun ya burge ni, domin kafin wannan abin ya faru wallahi wannan rubutun bai san wannan abin zai faru ba, amma sai gashi abin da ya rubuta din ƙarshenta shine abin da yanzu yake faruwa, cewa mu 'yan Najeriya musamman musulman arewa muna da haƙƙi da mu amfana da ire-iren waɗannan abubuwa da ake yi, amma abin takeici shine akwai matsaloli da yawa da suke hana mu amfana da waɗannan abubuwa. Wasu abubuwan ma yanzu ne muke sanin su, da an jima shekara da shekaru wallahi ba mu da masaniya akan su sai yanzu. Yayi rubutu yake cewa bankunan gwamnati da manufar kafa su ko bude su, yace akwai bankuna na gwamnati wanda aka kafa su don su tallafa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa na 'yan Najeriya kamar haka. Na farko akwai Nigerian Bank of Industry, wato banki domin kamfuna masu ƙere-ƙere, wato kamfanin da yake ƙere-ƙere. Yanzu idan kana ƙera garma ko kana ƙera fatanya ko wani abu makamancin, duk dai kamfani mai ƙere-ƙere, to wannan kana da haƙƙi ka je ka nemi bashi a wannan kamfanin kuma a baka, a wannan bankin kuma a baka, saboda kai ɗan Najeriya ne. Ina mutanenmu suke amfana da irin wannan? Na biyu akwai Development Bank of Nigeria, shi ne wanda yanzu muke magana. Shi wannan bankin banki ne domin tallafi ga duk wani da Allah ya yi wa baiwa ɗan Najeriya, wanda in an tallafa masa zai amfanar da kansa kuma ya amfanar da tattalin arzikin ƙasar Najeriya, ƙasarsa. Shi ne wannan kuɗi biliyan 480 da wani abu ko da 70 da wani abu da aka bayar a raba su daidai wa daida ga 'yan ƙasa. Kuma Sanata Ali Indimi da ya tashi ya ce wannan abin fa ba zargi ba ne, an tabbatar da an yi durmuƙin, an yi rashin adalci wajen raba wannan kuɗin, an yi durmuƙin, an yi rashin adalci wajen raba su. Ya ce ba mu maganan zargi a ciki. Kuma ya ce ƙa'ida shi ne irin wannan tallafin akan dubi ɓangaren da suka fi fama da talauci, su ya kamata su fi amfana. Yanzu don Allah jama'a, da jihar Kano da jihar Lagos, wata jiha ne ta fi ƙarfin tattalin arziki da mawadata a cikinta? Lagos. Ya kamata irin Kano ne ya kamata a raba masa da sauran jihohin da suke kusa da ita wannan kuɗin, amma sai aka ɗebi kusan kaso 40 biliyan 200 da wani abu a iya jihar Lagos. Yau inda a ce kai muƙaddara ko da kudanci aka raba wannan kuɗin, arewaci aka raba wa sauran, wallahi an zalunce mu. Amma a hakan su aka raba wa iya su aka raba wannan kuɗin, amma mu aka hana mu. Wannan shine banki na biyu. Banki na uku akwai Mortgage Bank of Nigeria, wato banki domin sauwaƙa wa 'yan Najeriya a wajen mallakar muhalli. Za ka je ka yi rijista da su, kana matsayin ma'aikaci ko wani a makamancin haka, gwamnati za ta baka gida ka dinga biya a hankali. Nawa ne suke amfana da wannan abun? Wace wahala al'ummar mu take sha kafin su samu wannan abun? Wannan irin biye-biye, wannan irin cin hanci da rashawa, wannan irin firmike su ake da karbar kudaden su saboda suna so ai approving musu samu wannan abu yanzu ga kudin covid-19 nan idan ka je ka ji yadda aka raba kudin wallahi in kana da imani da kaunar mutananka da musulmai ɗan uwanka sai kai kuka da idanunka saboda an zalunce mu kuma da aka ba tahi raban sai aka wani rabo na mugunta maimakon a nemi masana dattawa waɗanda suka san me suke wanda za su kira masu hankali masu nutsuwa wanda suka iya sana'a da juyawa dan su amfanar da kansu kawai sai a tare ka a bakin titi an ganka wani shawaragi an san an baka kudin ma kasiya zaka je ka saya da haiju ba za ka yi wa kanka abin kanka ba wallahi sai a baka kudin saboda tsabar mugunta irin ta mutanen mu abinda aka dinga yi mana kenan amma ina ne kun a kira sarkin Gombe a ce ka nema mana dattawa mutanen arziki mutum 100 a jahar ka su kuma kowanne mun ba su mutum 10 su nemo a samu malaman addini a samu dattawa sarakuna a samu mutanen gari wanda suke da mutunci a ba su assignment din nemo wanda za a tallafa wannan abu ba za a iya haka bane amma kawai sai a tare ka a bakin kwalta ce kai sa mana hannu ana me sunanka me number wayarka me ne BBN dinka shikenan yaro kawai yana shan kwana sai ya ji naira 500 a cikin account din shi kafin a ji akwai yaron fa da ya sayi haiju guda biyu fara da koriya ka duba shegantaka fara da koriya wai farar ta fitar rana ce koriyar kuma ta fitar dare ne muguntar da aka dinga yi mana kenan jama'a a kasar nan akwai Nigerian Bank of Agriculture wato banki domin tallafa wa manoma da abubuwan da suka shafi harkar noma a kasa wannan ba sai an gaya mutane irin abin da ya faru ba wanda wannan gwamnatin ta yi kokari ta yi wannan abun amma abin takeici shine ba a yi abin yadda ya kamata ba shi yasa Sanata Ali Indimi da aka tambaye shi cewa laifin su waye wannan yace na farko akwai laifin su banki da aka ba su wannan abin aka ce su raba shi kuma su yi adalci wajen rabarwa na biyu akwai gwamnatin da ta ba da wannan abin ta ce ai bata bibi yadda aka gabatar da abin ba gwamnatin masu gaskiya ne in ta ba ku sai ta bar ku su sai duk abin da kuka ga dama ku je ku yi su dai sun bayar ba a yin haka a dan Najeriya in kai mara haka wallahi kai ma sai ya biyo kanka ya yanka ka in kai wasa wallahi kai da ka bashin wallahi sai ya biyo ta kanka idan ka ba da abu dole ka bi sawu ka bibiya abin ya faru in aka kama wani da abin da bai dace ba yanzu dai maganar da muke in ba sa'a ba wannan ihu ne bayan hari an riga da an cuce mu an zalunce mu yanzu ne aka fitar da rahoton kudi ne masu yawa wanda wallahi ko da kaso 10 zuwa 20 zuwa 30 aka bawa arewaci na rantse muku da Allah talotin da yanzu muke fama da shi a arewacin mu wallahi ba za mu yi fama da shi ba amma an zo an yi haka an yi haka an yi haka sai yanzu tayar ta fashe kuma banza a banza wai nasara ya zagi zagi ba abin da zai faru ba abin da za su yi amma haƙƙi ne idan mun gano ba daidai ba wallahi dole ne mu gaya muku kamar yadda in kun yi ba daidai ba muke ce muku haramun ne ku ji tsoron Allah kamar yadda in za ku yi gwamnati bore muna cewa ba daidai ba ne ba a yi wa gwamnati bore a aƙidar addinin musulunci ba a yin fito da gwamnati to haka kuma haƙƙi ne idan ta yi ba daidai ba mu zo mu gaya muku ta yi ba daidai ba kuma an zalunce ku udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu sai ya ce wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda aka zalunta cewa su fito su nemi haƙƙinsu su kare kansu domin Allah mai taimakonsu ne mai iko ne akan taimakonsu kuma yace la yuhibbu Allahu al-jahara bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son a dinga bayyana miyagun maganganu idan ba ga wanda aka zalunce shi ba wanda aka zalunta an bashi dama ya faɗi albarkacin bakinsa cewa an zalunce shi saboda haka muna faɗa da babban murya cewa ba mu yarda da wannan rahoto ya wuce a banza ba an zalunci arewaci an zalunci jahoshin mu na north east an zalunci jahoshin mu na arewa an zalunci al'ummar mu ta musulmi wallahi wallahi ko a lahira ba za mu yafe ba muna da haƙƙi to daga ƙarshe sai akwai banki na central bank ita kuma central bank ita ce tukullumar kamar ka ce baitul malin kasa ai duk musulmi ya san akwai abin da ake kira da baitul mali ko to central bank kamar baitul mali ne kuma duk inda baitul mali take ba na wane ko na wane bane na kasa ne gaba daya amma wallahi da zaka je neman wani abu yanzu a central bank a matsayin ka na dan kasa ka cika duk wata kaida ka kaga yadda za a dinga wulakanta ka kafin a samar ma da ita, kaga yadda za a dinga wason kura da kai kafin a yi maka ita, ba don ko ba saboda kai laifi ka zama musulmi, saboda kai laifi ka fito a arewacin Najeriya, baitul madi sunanta da Hausa, yadda za ka fi fahimta, ba dukiyar shugaban kasa ba ne, ba dukiyar gwamnoni ba ce, ba ta sanatoci ba ce, ba ta ‘yan majalisar jiha ba ne da na tarayya, ba ta ministoci ba ce, ba ta kowa ba ce, ni da nake kan mimbarin nan ina da haƙƙi a Central Bank, kai da kake sauraro na kana da haƙƙi. Kuma ita wannan bankin ita ne mai controlling duk bankuna da abin da duk ta ba su a je a yi ta bibi me yake faruwa, ita take da haƙƙi na ta yadda banki kaza ya budu ko kuma a rufe shi idan yayi ba daidai ba, ita ne mai wannan haƙoƙin gaba daya da sauransu da sauransu wanda babu lokaci da zamu bayyano su gaba daya. Duk wani abin da zai fito daga ita yake fitowa zuwa sauran bankuna, sannan a bada order cewa ayi kaza ko kar ayi kaza, to sai ba da shawarwari yace me mu fita dangane da wannan. Na farko daga cikin illar da ta haifar mana wajen amfanuwa da irin wannan abun, mu musulmi muna da aqida na cewa cin riba haramun ne, kuma galibin waɗannan bankuna sun gino akan me, akan riba, waɗannan kuɗaɗe da ake bada su ana bada su ne da kuɗin ruwa. To akwai abubuwa guda biyu, abu na farko wajibi ne akan manya-manyan malaman mu musamman masana dangane da harkar tattalin arziki na musulunci, wato ina nufin waɗanda suke masu ilimi akan Islamic Bank and Finance, da su fito da wata dabara da hikima wajen su ja hankalin gwamnati cewa mu musulmi 'yan arewacin Najeriya muna da haƙƙi mu amfana da dukiyar ƙasa da dukiyar gwamnati ta hanyar ba mu aro ko ba mu bashi mu je mu kasuwanci. Amma abin da yake raunana zukatan wasu daga cikin mu ba sa shiga, ba su ma san me yake faruwa ba, shine tunanin idan sun ji za a ba su wannan kuɗin da wannan ruwa din. Na rantse muku da Allah da yawa daga cikin waɗanda suke tsoron ko kuma suka ƙi amfana da wannan abun, da yawa akwai masu wannan tunanin. To kuma wannan tunanin ba ƙaramin kasara mu yayi ba. A ka'idar musulunci akwai irtikabu akhaffi dharrain, aikata ɗaya daga cikin miyagun ayyuka guda biyu wanda yafi sauki. Yanzu don Allah in tambaye ku, da ya zamto mun karɓi wannan basussuka da ake bayarwa a gwamnatance duk da cewa akwai ruwa a ciki, amma ba zai ƙarfafa mana tattalin arziki, za mu yi ƙoƙari mu inganta addininmu da al'ummarmu, za mu gina yankunanmu, ɓangarorinmu na al'umma da jahohinmu za su ƙarfafa, arzikinsu zai bunƙasa, ‘yan kasuwarmu za su samu yadda ya kamata, masu ƙananan masana'antu za su samu jari. Da mu yi haka tare da cewa akwai riba, da mu bari wasu arna waɗanda ba sa ƙaunar yankinmu da addininmu da al'ummarmu, su su karɓa dama su ba ruwansu da halal da haram, su je su yi ƙarfi, kuma mun tabbatar da cewa ƙarfin da suke yi suna dirmike mu a wannan ƙasar. Haka ne ko ba haka ba? Don Allah jama'a da mu karɓa mu ma mu ƙarfafa, tare da cewa muna da uzuri tunda ƙasa ce ba mu kan musulunci fike gudana ba. Muna da uzurin da ya sa muka karɓa, da mu bar su duk su karɓe su yi ƙarfi su turmushe mu da mu da 'ya'yanmu da matanmu. Don Allah wanne ne ya fi sauƙin zunubi jama'a? Karɓa shi ne ya fi sauƙi. Kuma ka sani idan ma ba ka karɓar wannan bashin kana yi tsakaninka da ɗan kasuwa ɗan uwanka, za ka iya zuwa ku yi kasuwa kuma riba ta shiga ciki ko ba a yi? Inda gaske ne ka hana kanka faruwar wancan mana. Tsakanin ka ɗan kasuwa ɗan uwanka za ku iya yin kasuwanci ku ci ribar da ka guje ta a can. Kuma nan gaba za a dawo, wallahi tallahi kuɗi tsabarsu za su daina yawo a hannun mutane sai dai akan iska. Yanzu bari mu ji, akwai wanda ya isa ya tafi aikin hajji ba tare da yayi mu'amala da banki ba? Babu shi wallahi. To wannan aikin hajjin da za ka tafi kaga dai ibada ce, na rantse maka da Allah kuɗin ruwa ya shiga ciki babu yadda ka iya wallahi. Riba ta mu'amalanci banki kuma haƙƙin riba ya shiga ciki babu yadda za ka yi. To ƙa'ida yana da kyau idan mun zo mu dinga balansin al'amura, muna kallon su ta fuskar addini. Bai kamata a dinga firgita mutane ana nuna musu muna da imani da yaƙinin cewa riba haramun ce, ba wanda yake musun wannan. Akwai hadisai masu firgitarwa da razanarwa, amma kuma ba zai yiwu a dalilin ta mu bari a dinga cutar da mu kasa neman dabara da mu zamu amfana da abin da wasu mu suke amfanuwa da shi ba wannan shine abu na farko wanda ya kamata mutane su gane abu na biyu na karshe a gurguje lokaci ya tafi ku yi hakuri jama'a abu na biyu na karshe a gurguje wajibi ne malaman mu da suka san wannan harkar Allah ya saka wa Dr. Bashir Aliyu Umar ba karamin aiki yake yi ba da shi da wasu malaman mu wajen ganin cewa an fadakar da gwamnati ta fito mana da tsari domin yawan da muke da shi a Najeriya na rantse muku da Allah mun fi karfin a ce ana amfana da wani abu ba akan tsarinmu na addini ba wallahi mun fi karfin haka ka duba da Ingila musulman da suke Ingila ba su kai kaso 25 ko 30 ko 40 na kasar ba amma musulman suka hada kai suka ce su ba za su kala karbar bashi a gwamnatance ba gwamnati ta sa aka neme su me dalili suka ce bashin da ake barawa a gwamnatance ya saba wa ka'idar addininmu domin kuna ba da hidar ruwa ko mu haramun ne mu ci bashi da ruwa a ciki sai gwamnatin ta ce to ku je ku samu malaman ku a matsayin ku na ƴan ƙasa kuna biyan haraji ana amfana da ku duk wata doka ta ƙasa kuna bi bai kamata a ce a fitar da wani amfani da wani ɗan ƙasa zai ci wanda babu ku a ciki ba dole ne a baku haƙƙinku dan haka ku je ku samu malaman ku su rubuto wa gwamnati ka'idar yadda addinin ku ya tsara ku ci bashi a gwamnati mu kuma mun muku alƙawari zamu tabbatar muku zamu baku bashi akan wannan ka'ida aka samu masana daga cikin malamai turawa malam suka zauna suka rubuta wa gwamnati kan cewa ga abinda addinin su ya tsara musu su karbi bashi gwamnatin Ingila ta zauna ta karanta wannan abu tace to ai ba ma su musulmi ba su kansu kasar inda za su bi wannan tsarin wajen raba wa ƴan uwan su bashi da tattalin arzikin su ya harba sama gaba daya dan haka an aka bugawa abin su tam aka ce an ba da dama kowa ya zo a bashi bashi a wannan ka'idar jama'a idan Ingila kasar arna kasar kafirai za ta tsaya ta bawa al'ummar musulmin da ke kasar haƙƙin su akan addinin su a wannan dalili ne mu a Najeriya ba za a samu wanda za su tashi tsaye su saka gwamnati a gaba sai ta kwato mana ko sai ta ba mu haƙƙin mu na mu musulmi bane a cire wannan tsoro da wannan firgici a zukatan al'umma su dinga zuwa suna amfana da wannan daga ƙarshe manya-manyan mu daga cikin sanatoci da ƴan majalisa da ministoci da manya-manyan masu mukamai da aka ba su a ƙasar nan wallahi muna jiye muku haduwa da Allah akan haƙoƙinmu da kuke bari ana turmushewa tsiraru ne daga cikin ku suke fitowa kamar hi sanata Ali Indimi Allah ya saka mishi da alheri mu ba mu da wani gwani wanda wai za a ce wai hine gwanin mu ko yayi daidai ko bai daidai ba sai mun yabe shi wallahi babu shi amma ka'idar mu shine in mun ji kayi abin alheri zamu yaba ma muna yi wa sanata Ali Indimi addu'a Allah ya ƙara masa imani da daukaka irin wannan sanatar muke bukata wanda zamu ji ya fito ya kalubalanci wannan rahin adalci da aka yi mana a kasar nan na rantse muku da Allah wannan ɗaya ne daga cikin ɗarin dirmiƙel ɗin da ake mana a kasar nan wanda baya bayyana munafukai sun san ana mana wannan abun amma ba sa iya fitowa suna fada ba sa iya adireshin gwamnati akan irin waɗannan abubuwa saboda haka ba za mu bari ba kuma muna nan muna addu'a Allah ya ci gaba da tona asirin irin waɗannan dirmiƙel ɗin da ake mana yanzu nan aka zo ana rabar bashin noma na Naisal ga su Malam Aminu ga wasu daga cikin ɗalibai su Malam Murtala ga Malam Rabi'u Komanda wallahi ni din nan a aljihuna na kashe kuɗi ya fi naira 160 na yi wa wasu daga cikin ɗalibanmu a nan gudun rijista a kan a basu wannan bashin har yau ko mutum ɗaya ba a bawa ba wallahi manaja na garin nan na neme shi ya fi sau 30 har zama sanda ne da shi akan ya za a yi ɗaliban mu samu wannan abun aka hana mu wannan abun ban taba faɗa muku ba ko ba ku taba sani ba shi yasa wata ran in kun ga mun fusata ku bar mu ku baka san mai na sani ba wallahi talla baka san mai na sani ba a aljihuna ba su da yadda za su cika form din su biya a yi musu certificate a yi musu wane ne na ce ku zo zan ba ku na ɗauki kuɗina na rantse da Allah na bayar na ce a je a yi musu aka je aka yi duk wata ka'ida aka cika ta amma daga ƙarshe aka hana mu nan wani ɗan kasuwa ya tare ni a cikin kasuwan nan wani babban ɗan kasuwa ne a garin nan wallahi idan na gaya muku shi kowa ya san shi a nan ya ce suna so a miƙa musu godiya zuwa ga minista wani ya sa an ba wa mutane ƴan kasuwa su naira 3,000,000 su yi jari kusan mutum 170 ko wani abu makamancin haka. Da haka suna ga muna da alaka da shi a isar musu da godiya, bai san a wannan lokacin da yake wannan maganar mu ba wai shi ministan ya sa a bamu ba, a'a mun yi amfani da kudinmu mun cika an hana mu. Wallahi ba abin dariya bane. Daidai lokacin da shi yake ce min a miƙa godiya saboda yana kyauta zaton muna da alaka da shi, yana kyauta zaton shi namu ne, ya sa an ba su 'yan kasuwa, bai san mu kuma mun zo mun cika an hana mu ba. Shi wannan ministan da ya sa aka yi wannan bai san akwai malam Albani ba, bai san akwai malam Dakoro ba, bai san akwai malam Musa a garin ba, bai san ba. Dan da ya yarda ya san da su, da ya saka mu ma mu kawo koda mutum bibbi ko uku, tunda ba wai muna da 'yan kasuwa ba, a'a ni kaina dan kasuwa ne. Ba wai muna da 'yan kasuwa cikin ɗaliban mu ba, mu ma 'yan kasuwa ne, muna kasuwanci. To bai san da mu ba. This is a just a flashing. Wallahi wannan flashing ne, ba mu ce komai ba tukunna. In dai za a ci gaba da danne mu, to mun daina magana ta harbati. Magana za mu yi maka da ilimi, baka isa ka Musa mu ba, billahi allazi la ilaha illa huwa. In akwai wanda ya isa Musa ɗaya daga cikin waɗannan maganganu, muna jiran sa. Allah ya sauwaƙe, Allah ya shiryar da mu. Allah ya gyara mana wannan ƙasa. Allah ya gane da su waɗannan kusakure, Allah ya ba su ikon gyarawa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Akwai wata takarda daga ƙarshe wanda take yawo akan cewa wai wani barista mai suna Abbas Mu'azu, wai ɗan Gombe ne, ya rubuta petition ko ya rubuta leta, ya yi addressing director na SS na ƙasa da kuma shugaban hukumar INEC akan cewa lallai sai an kira Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, an gurfanar da shi, an tuhume shi akan yana yin maganganu da suke tada hayaniya, yana yin maganganu da suke za su iya jawo rikicin kabilanci da shauransu. Wannan maganganun an yada su, an tuttura wa mutane. To ni na yi bincike akan wannan takarda, na kira wani daga cikin baristocin mu da muke tare da shi a wannan gari, kuma ɗayan daga cikin wanda yake zuwa wannan masallaci sallah, muna hulɗa da shi ta addini mai ƙarfi. Na tura mar leta, na ce masa yi min bincike a kanta. Na farko ya kira ni, ya ce min babu wani barista a Gombe mai suna Abbas Mu'azu, babu shi. Sun bincika duk cikin baristocin su, babu wannan barista. Amma dai akwai masu something Mu'azu daban, amma Abbas Mu'azu babu shi. Na biyu ya ce irin wannan letter da za a yi adireshin babba kaman director SS da shugaban hukumar INEC, labudda ta zamanto an rubuta ta akan letter headed na shi wannan barista din. Ya ce don haka wannan rubutu ba akan letter headed aka yi shi ba. Ya ce na uku, labudda bayan ya gama bayanan sa ya signing, ya sa hannu, ya sa date, a ga signing ɗinsa cewa lallai shi ne ba wani bane daban. To letter an yi mata zube ne kawai, babu sa hannu. Da haka ya ce wannan kenan. Na uku, akwai buƙatar ya bada cikakken adireshin sa, shi ne barista wana kaza, kuma shi barista ne mai zaman kansa ko kuma barista ne mai aiki a ƙarƙashin gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya. Ya ce to babu adireshi. Ba adireshi. Haka kawai aka saki letter. Ya ce to kaso 85 cikin 100 na zargi. Wasu ne suka rubuta wannan letter suka watsa ta a duniya don su firgita Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. To kai in banda sakarci irin naka, ka taba ganin zaki ya firgita? Zaki fa aka ce fa. Kuma zakin fa ba na dawa ba, na sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Sunnar annabi, zakin sunna ka taba ganin yara zana? Dan haka barista ya ce a kwantar da hankali, wannan letter ƙarya ce shi a kyakkyawan zaton da yake yi. Ba wani wanda ya rubuta letter mai ma'anar wannan. So mun yi magana ɗaliban Malam Musa Asadu Sunna, shi ban yi magana da shi kai tsaye ba. Amma dai abinda za mu faɗa a wannan gabar, duk wanda yake da tunanin bari yayi attacking ɗin wani malami saboda ya ce yana da wani ra'ayi nasa na siyasa ko ra'ayi nasa na kaza, na rantse maku da Allah ya shafa wa wuyan shi jini billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu bari ba ba za mu saurara ba na rantse da Allah zami maka raddin da tunda uwarka ta haife ka baka taba jin idan sa ba wallahi duk wanda yake jin zai wani malami attack wai malaman nan ba ɗan Najeriya bane ne kan yanzu ni idan nace ina ra'ayin kaza na siyasa akwai shegen da ya isa ya hana ni ba wanda ya isa ya hana ni ba ruwanka da ni kuma in na faɗi magana in ta ma ka dauka in ba ta ba oho bai dame ni da kai ba amma dai ina da ra'ayi in naga dama zan faɗi ra'ayina to mutun yazo ya faɗi akwai fa'incin faɗin albarkatin baki a dokar kasa akwai wannan freedom of speech haka suke kiransa we are not illiterate we are educationist yana da kyau ka san mu ba jahilai bane mun san me muke yi wallahi so dai bai kamata dan malam ya fito yana da wani ra'ayi nasa ko na siyasa ko na fadin albarkatin baki wani yazo zai ce zai mar barazana wai ya hana shi fadin albarkatin bakin sa ba ba da jahilai kake magana ba ina so ka san da wannan ba alfahari muke ba wallahi jama'a idan ba haka muke ba wataran sai an hana mu magana a kasan nan wallahi wataran sai an kulle mana baki an hana mu magana ba alfahari muke ba saboda haka wannan leta ƙarya ce babu tabbas amma muna nan muna kan bincike in ta tabbata cewa wannan letter daga garin nan aka rubuta ta kuma wani barista ne a garin nan ya rubuta to malam Musa ka bar mu da shi mu ne yan gombe wa walidin wa ma walada ka bar mu da shi wannan shine gaskiyar magana Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin namun jikin mu subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar